This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio a amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalot da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, Yammai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Usman Kabara. Bayan labarin duniya, za ku ji dalilin da ya sa direbobin manyan motoci suka rufe wata babbar hanya a jihar Taraba. Sannan kuma Professor Salisu Shehu zai tsokaci a kan rikicin rufe sabuwar jami'ar koyon aikin malanta. Salihu Garba zai gabatar da darasin tayi, sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun ci gaba da tattaunawar har zuwa yau Litinin. Tattaunawar da aka faro a ranar Asabar aka kuma ba da hutun bayan iska na sa'o'i 10 a sanyin safiyar Lahadi, sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan akan tattaunawar ba. Sannan kuma ba wata kalmar da za ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a ko kuma tsawon lokacin da za ta dauka. Sai dai bayan ci gaba da tattaunawar a jiya Lahadi, an tsinkayi shawagin rundunar sojojin Koriya da jiragen kasan teku ta arewaci. Pyongyang ma sun matsar da kashi 70 na jiragen kasan tekunta nesa da sansanoninsu. Haka kuma ba wanda ya san inda tankunansu suke a tekun. Kamar yadda ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta bayyana, kakakin ma'aikatar ya soke zakudawar da cewa wata abace bambarakwai. Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta ninka yawan mayakan yakinta akan iyakarta da su ta Kudu, abinda ke alamunta cewa Koriya ta Arewa tana tattaunawa da ta Kudu a ɗaya bangaren kuma tana ta faman jan damarar yaki, inji jami'in na Koriya ta Arewa ta Kudu.
Yan kishin ƙasa da shugaban cibiyar adana tsaffin ababen tarihi na ƙasar Siriya Ma'amun Abdulkarim sun ce ƙungiyar ISIS ta tarwatsa tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi na Palmyra, ɗaya daga cikin wurare masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya. Ma'amun Abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi ga shi ta akku. Masu tsauraran ra'ayi na ƙungiyar ISIS sun lalata shingen Balshamin da Nakiya, wanda waje ne da ya shekaru 2,000 da kafuwa. Har ma ƙarfin Nakiyar da suka tada ya yi ɓarna ga Roman Column da ke kewaye da gina. Jiya Lahadi, ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama da cibiyar ta ke Birtaniya ta tabbatar da wannan ɓarna. Ƙungiyar ta ce a makon jiya sai da 'yan ISIS ɗin suka fulla kan tsohon daraktan ma'adanar tarihin Palmyra Khalid Assad. Shi dai Khalid Assad ya yi shekaru 50 yana aikin kilace tarihin waje mai daraja na Majalisar Ɗinkin Duniya. 'Yan ƙungiyar ISIS sun kwace Palmyra ne a watan Mayu, kuma nan da nan masana tarihin duniya suka ja hankalin duniya a kai. 'Yan ta'addadi sun ce ababen tarihin da gumaka na shekaru aru-aru haramtattun kayayyakin sabo ne, sun ma ɓata wasu wuraren tarihi a ƙasar Iraq.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande zai ba da babbar lambar yabon Faransa, wato Legion of Honor, ga Amurkawa guda uku da ɗan Birtaniya waɗanda suka tinkari wani mutum shaƙe da makareriyar bindiga da ya shiga jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ranar Juma'a. An shirya yin bikin karramawar ne a safiyar yau Litinin, haka kuma za a karrama mutumin ƙasar Faransa ɗin da shi ne ya fara ganin mutumin a kusa da makewayin cikin jirgin a lokacin da jirgin ke sheƙa gudu zuwa birnin Paris. Abinda jami'an tsaro suka tsinkayi cewa mutanen sun ceto abinda aƙalla da sai an yi kwana biyu ana lugudan wuta a kan al'umma. wani gwanin yaki da ta'addanci ma cewa yayi an cici jama'a daga yiwuwar zubar da jinin su. Daya daga Amurkawan cewa yayi a lokacin kawai tunanin sa yadda za a tsira daga matsalar a lokacin da ya tunkari mai bindigar. Sojan saman Amurka Spencer Stone da ya ji rauni a lokacin artabun ya ce ya rarumi mutumin ne da tunanin tsira tare da tsirar da jama'ar dake cikin jirgin.
Jiya Lahadi dubban bakin haure a jiragen kasa da motocin safa sun kutsa ta kasar Macedonia da Serbia ne nufin shigewa kasar Hungary daya daga cikin kasashen kungiyar tarayyar Turai inda kuma mahukunta ke faman aikin killace kan iyakar da waya mai kaifi da nufin hana bakin haure tsallakawa yawancin bakin hauren da yan kasashen Syria da Iraq da Afghanistan ne da ke kokarin tserewa munanan yakin da ke lakuma rayukan jama'a a garuruwan su don zuwa neman ayyukan yi don tsira da rayukan su in sun tsallaka ta kasar wato ta kasar Hungary a baya dai bakin hauren sun kwarara sun zuwa kasar Girka da bashi da baibaye wadda ita ma tana ɗaya daga cikin kasashen kungiyar tarayyar Turai wadda ke fama da nata matsalar tattalin arzikin. Yan sandan Macedonia dai suna ta kokarin hana kwararar yan gudun hijira masu kokarin ketawa ta kan iyakar kasar zuwa arewaci. Ministan harkokin wajen kasar Italiya ya ce dubban bakin hauren da ke isa kan iyakokin tekun kudancin Turai ba gangancin tsallake tekun Mediterranean abin fargaba ne a Turai. Labarin duniya kenan kuka gama ji. Shin me yasa ne direbobin manyan motoci suka rufe hanya tsakanin Wukari na jihar Taraba da jihar Benue? An jima kaɗan za ku ji dalili. To amma a halin yanzu yau ne 'ya'yan kungiyar sabuwar jami'ar koyon aikin malinta ta Kano za su fara yajin aikin gargadi na mako guda domin nuna bacin ransu game da matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na soke jami'ar da takwarorinta da ke Zaria da Owerri da kuma jihar Ondo ta rage darajar matsayinsu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Professor Salisu Shehu kwararre akan nazarin aikin malinta a jami'ar Bayero ga kuma tsokacin da yayi.
Bisa la'akari da yanayi na yanda ilimi yake a ƙasar nan, mutum zai iya bayyana ra'ayinsa ta fuskoki kamar haka. Fuska ta farko, wato ni a fahimta ta ina ganin samar da waɗannan makarantu ko ciyar da su gaba a matsayin jami'o'i abu ne wanda yake da alfanu kuma ake buƙatar sa. Saboda dama ƙasar tana buƙatar wato ƙaruwar adadin jami'o'i domin in mutum ya la'akari da wasu ƙasashe waɗanda suke kamar sa'annin Najeriya ne a yawan jama'a amma kuma ma watakila za ka samu ba sa'annin Najeriya ba ne a ƙarfin tattalin arziki za ka ga adadin jami'o'i a waɗannan ƙasashe ya ninninka adadin jami'o'i da ke nan ƙasar. Yanzu mutum ya ɗauki kamar ƙasar Bangladesh, wannan matalauciyar ƙasa ce, amma wannan ƙasar duk da talaucinta wato tana da jami'o'i sun kai sama da wato anin misali 500 yara da suke zama suke rubuta jarabawar jam. Jami'o'in ba sa ɗaukar ɗaya cikin kashi uku na yaran da suke zama suke rubuta wato anin misali jarabawar jam. Wannan kuma yana ƙara tabbata in kai la'akari da yanda wato misali 'yan Najeriya suke ragaita a wasu ƙasashe daban-daban waɗanda suke ba su ma kai ƙasar Najeriya ba. Duk ƙasashen nan namu na Afirka yanzu in ka je hatta Rwanda ɗin nan da yaƙi ya mata kaca-kaca yaran 'yan Najeriya suna zuwa karatu. Don haka tsakani da Allah akwai buƙatar ƙarin samun jami'o'i. Fuska ta biyu, akwai kuma buƙatar samun ƙwararrun malamai. Mu a nan arewa babu jiha guda ɗaya da ta isa ta bugi ƙirjinta cewa tana da isassun ƙwararrun malamai a dukkan kwasa-kwasai da maddodi na karatu da ake yi. Wannan yana nuna gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi karatun ta nutsu ta nazarci waɗannan abubuwa a duba hagun a duba dama kafin wato misali a yanke hukunci. Mai yiwuwa watakila akwai waɗansu dalilai mai yiwuwa ita gwamnati da ta shuɗe, kuma alamu suna nuna haka cewa an yi abin ɗiban karen mahaukaciya, ba a tsaya an yi tanaje-tanaje na yadda ya kamata a fuskanci lamarin nan ba. To kaga da kamata ya yi a duba waɗannan abubuwa, a nazarci matsalolin da ke ciki, a nazarci matakan da ya kamata a ɗauka na yadda za a inganta, a ƙara kyautata matsayin waɗannan makarantu da su malaman da suke waɗannan makarantu, ta yadda wannan shiri zai tabbata. Wato ba a soke cewa wato misali sun zama jami'o'i ba.
Wannan kiɗin tica ne, wannan batun tica ne, tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu, tica isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaron idan karatu.
Mun gode. To, wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa direbobin manyan motoci a jihar Taraba sun rufe babban hanyar Wukari zuwa jihar Benue bisa zargin cewa wasu 'yan sanda a kan hanyar ce ɗiya sun kashe wani abokin aikinsu da karen mota a kan Nagoro.
Rahotanni dai na cewa ɗan sanda ne ya soma harbin direban da ya mace ranar Lahadin nan, bayan da ya hana su Nagoro naira 500, lamarin da ya har zuga direbobin manyan motoci, kuma don haka ne ma suka rufe hanyar da ta tashi daga Jalingo zuwa Ukari, da kuma wanda ta taso daga Ukari zuwa Benue domin nuna fushinsu. Direbobin da sun ce ma ba za su buɗe hanyar ba har sai gwamnan jihar Taraba Akedari Isiyaku ya je wajen domin su bayyana masa irin cin zarafin da jami'an tsaro ke yi musu.
Abin da ya faru, irin police masu jirgin nan ne, mota da wuce, motar shanu, to suna bukatar kuɗi a nan, yaron ko ba su ba da kuɗi ba, kawai ta ya buɗe wa ɗaya ya buɗe musu wuta.
Ha, kawai shi ɗan sannan ya buɗe musu wuta?
Wallahi ha, kawai Ibrahim ya yanzu biyu dai sun mutu, yaron mu biyu sun mutu, ɗaya na asibiti kuma.
Na hali yanzu ake ciki a wajen yanzu?
To, sun dai talakawa sun yi buri a nan wurin, sun gona motar police ɗin, don police ɗin sun gudu.
Yanzu hakan nan a gurin ɗin. Motocin dokocin gaba ɗaya ma sun rufe hanyar yanzu, haka sai sun gudu suka fara harbi a sama sai suka harbi mu.
Yaran da aka kashe musu dan uwa sun kona motan jami'an tsaron din ta private din da suke zuwa ita wurin din, tana nan a wurin sun sama da wuta tana ci.
Yanzu a yanzu ma dai jami'an tsaro ba ce komai ba game da batun, ko da yake da ya tuntube shi a cikin dare kakakin runa 'yan sandan jihar Taraba DSP Joseph Kwaje ce bai da masaniya, tare da alƙawarin cewa na sake kiransa zai bincika. A Najeriya dai an sha fuskantar irin wannan matsala kamar yadda Alhajin Jigawa ke cewa.
Sunana Alhaji Usman, wanda aka fi sani da Alhajin Jigawa, suna takurawa bayin Allah. Da ni ina shiga mota, hanyoyin nan duk inda aka ce jami'in tsaro ya tsaya, musamman aka ce police,
suna karɓa na goro ne
kuma. Ayi kwarai kuwa, wallahi sai ka ba su wani abu. In baka bada ba, sai an maka rashin mutunci kwarai.
In suka tambaye ka za ka bada?
To gaskiya ni ba zan bayar ba. Tsakani da Allah. Saboda ai ban yi daidai ba, na taimaka a ƙara yada zalunci kenan a ƙasa. Saboda ai abin nan cin hanci ai zalunci ne a ƙasa. Yana ƙara bata ƙasa ko? Ni gaskiya ba zan bada ba.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.
Mun gode Ibrahim, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin a saurari da rashin tayi, a shakata da wannan waka tukunna.
Ne man aure wuta ni ya ta danda.
To lokaci yayi da zamu gabatar da darashin tai.
Darashin tai akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu kuma da sake saduwa. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin darashin tai. Yau za mu kawo ƙarshen tattaunawar mu akan man fetur a arewacin Najeriya. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, ga yadda firar ta ci gaba.
Ga ya wace shawara zaka ba gwamnati a yanzu da take cewa za ta duba al'amarin haƙo mai daga arewan nan? Shin za ta yi hasaran kuɗaɗe idan ta fara yanzu ko kuma a'a in ta fara yanzu har ta kai ga haƙo man za ta yi riba?
To shawaran farko shine a gaggauta haƙo mai. Saboda an riga an gama duk maganar da ke zai shekara 10 ai kaza, ai duk an dauki wannan shekarun, ai an samar da rahoton kaman kamfanin na CGG wanda ni ne aiki da shi a Bauchi. Mun tashi a Bauchi, an kira kamfanin da zai fara haƙa rijiyar mai din ne. Saboda haka seismic test din kasan an gama, a nemo wanda bayanan ke hannunsu su ba gwamnati, a kuma fadi next line of action shine kiran kamfanonin da za su zuba jari su fara haƙo rijiyar man nan in an same ta a buɗe refinery. To irin waɗannan abubuwan kowa ya bada nashi gudummawa, kuma dole ne su gwamnatoci su tantance su waye na gaskiya a cikin sana'ar nan wanda suka santa. Dan mai a bar shi a mai, dan gona a bar shi a gona, duk wanda ya dace da wuri kawai a kai shi a kuma ba su dama su kawo wato rahoto akai akai, ba wai kawai aje a shantake ba, cikin lokaci kankani za a samar da ayyukan yi masu yawan gaske tunda shi yafi damun kasan. Abun ne na da ciwo kaga mutane sama da 1000 suna tuka mashin, kuma tuka mashin galibi daga safe ne an gama kuma sai ai na yamma, da rana ba su komai, wannan kuma shine lokacin noma. To dole ne gwamnati su dawo cikin hayyaci su gyara al'amuran mulki a kuma gyara mu'adinai, musamman kasashen da suke da mu'adinan. A kasar Zamfara kawai mu'adini na kashe mutane. To me gwamnatin Zamfara ta yi, me gwamnatin tarayya ta yi, koko sai ya zama news item kullum ana mutuwa a Zamfara saboda dibo mu'adinai? Haka za a yi haƙan mu'adinan? To dole a samar da yanayi wanda ba za a cutu ba, kasa ba za ta cutu ba, sannan kuma za a samu ayyukan yi, sannan ƙwararru musamman Alhaji Awol wanda suke manufacturing a sa ido a kansu. Saboda ita duniya gaba ɗaya, yankin China daga Guangzhou zuwa Beijing ba, Guangzhou industrial region, ƙananan masana'antu ne suke ta aikace na ban mamaki. To dole a nan Najeriya a samar da irin waɗannan hukumomi su samo ƙarin ilimi daga waɗancan ƙasashe, ko a direct ko indirect, ta yanda za a zo a inganta ƙananan masana'antunmu da masu yin takalma, da masu yin riguna, da masu yin abubuwan da ake bukata na ci na yau da gobe, duk za mu iya yin kayanmu. Saboda haka gwamnati ƙalubale.
Mu dawo gare ka Alhaji Yakubu. Yanzu ka gama bayyana mana cewa masu shigo da hannun jari za su kawo kuɗi dalar Amurka biliyan 3 wajen kafa matatun mai guda 2. Ba ka ganin wannan biliyan 3 idan aka ce su farfado da matatun man bai fi ba? Shawara ta ƙarshe.
To Hajiya, kamar yadda na gaya miki, su wannan turawan Southern America za su shigo da dala biliyan 3 na gina refinery guda 2. Su wayan refinery na Najeriya ba wai sun ɓace ba za a gyara su bane. A yanzu da nake gaya miki, Port Harcourt ta fara aiki bangare guda ɗaya. To dama kowace shekara gwamnati tana da budget da take yi wa refinery din for maintenance. To amma ganin za a gaya mutum a yi maka budget na 100,000 sai a ce ka kawo 40,000, to sai ya hana a aiki din. Amma yanzu Allah ya yarda, kaga shigowar gwamnati bai ce komai ba kamar yadda na faɗa, ga na refinery ta fara aiki. Kaduna tana lafiya, crude ne kawai bata da shi. Yau aka turo crude, Kaduna za ta yi aiki. Wari ne ba zan yan gaya miki ba, amma shi ma muna tsammanin lafiya ne. So magana ma wai a kawo kuɗi a gyaran refinery ba shi bane, na gwamnati ta ci gaba. Wayannan na yan kasuwa kuma a gina su, na gwamnati dama an aka samu masu kula da su, ba ta da wani matsala, za a samu mai sosai, ba wani problem a cikin samun mai wannan. A yanzu da nake gaya miki, misali Abuja ana gani kamar za ta sha mota 100 ko me kowane rana, to a ce Lagos kamar mota 70 da sauran jirgin mota 50. To a yanzu Saudi Arabia ya muka rike su ba mu mai ya ishe Nigeria. Don a Saudi yanzu mai bata kai naira 30 ba. Na san mun je za mu saya ba zai wuce naira 25 ba. To in ga ka mai nan misali da wata dawayenta meme bai wuce a sayar da mai wa mutane naira 50 ba. To amma sai akwai gwamnati. Kuma bayan gwamnati a samu mutane masu yin adalci. Muna fatan gwamnatin da ta shigo za ta dubi wannan bayane namu. Kuma kamar da na fada mu masu doko mai da masu sayarwa. In muka doko mai a biya mu hakkin mu. A taya masu sayarwa kuma akwai wanda gwamnati ya nada masu duba sayar da mai. Za a sayar da mai daidai. Kamar da na gaya miki yanzu gwamnati bata karya farashi ba mun fara karyawa ma. Duk mai mai ya yawa. Ba wajen da za ka kai mai dole ka sayar.
To yanzu ba wahala kenan.
Engineer,
bayanin ka na ƙarshe mu rufe shirin.
Bayanina na ƙarshe ina kira ga shauran al'umman ƙasa. Shi gina ƙasa da fannin masana'antu yana buƙatan ɓangare abubuwa guda biyu. Akwai haƙoƙi da ayyukan da hukumomi ne za su yi shi wajen tsare-tsare da bada kuɗaɗe da shauran abubuwa da wanda hukuma ce take yi. Amma duk wannan shirye-shirye na hukuma ba zai tabbatar da masana'antu ba sai mu ma jama'a mun bada namu gudumawa talakawa mabiya shine a dinga yin ɗabi'u wanda yake gina kasuwanci. Ɗabi'a na farko ɗabi'ar zamantakewa kowa tsakanin mai shi da mara shi kowa ya zauna a riƙa gaskiya kuma kowa ya ga yana manufan ɗan uwansa da ci gaba. Domin daga cikin in kina ji daga cikin abubuwan da yake hada kawo zuba jari ko kuma mutane su je su zuba jari a ƙasashen waje shine security na jarinsu, kariyan jarin da za a zuba wajen iya gudanar da shi da gaskiya da riƙon amana. So bayan muna kira ga wannan sabuwar gwamnati da mu yanda muka ga ta shigo kuma ake tsammanin akwai kyakkyawan manufa na farfado da arzikin ƙasa da mai da ƙasa ta zama ta zauna tana dogaro da kanta, to jama'a su bada nasu gudumawan wajen yanda manufofin gwamnatin nan zai iya yiwa shine gaskiya, riƙon amana, jajircewa, tsayawa da ƙwarewa, neman sana'o'i da ƙwarewa, kowa ya kama sana'a gabansa a samu wannan abuwa. To in an hada wannan abuwa guda biyu to za a samu inda ake ci gaba. Ƙarshe shine kaman a ƙasar China suna da wani Chinese ya ce mini su ƙasar China suna da wani karin magana cewa ba za ka zama mai arziki ba sai in ka bada amincewa za a iya baka dukiya baka ci amana, sai ka bada wannan mutane sun gane za a iya baka amanan dukiya baka ci ba, sannan ne za ka iya zama mai arziki. Sai an yadda da kai, to in ba yadda da kai ba za ka taba zama mai arziki ba. Assalamu alaikum.
To lokaci ya yi mana halinsa, amma kuma kafin wannan lokaci mun cimma wata yarjejeniya a wannan zaudi na cewa gwamnati ta haƙo mai daga arewa. Duk da haka, saboda za a samu matasa da ba su da ayyukan yi su samu ayyuka da zai amfane su ya amfani ƙasa. Batu na biyu, a cire tallafi akan albarkatun man fetur. Ko da cewa a nan an yi bayanin kafin ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce wani abu a ɓangaren man fetur, an fara samun sauƙi. Duk ƙalubalen da 'yan ƙasa ke fuskanta a harkan sufuri ya kauce. Yanzu ko ina akwai mai, har ma neman sai da shi ake. Shin za a iya siyan shi ko a karya ne ko a sai da shi a yadda aka ƙayyada kuɗi naira 87 ne? To ga dai mai nan, abinda ake kukan babu an samu. To matatun mai da ke ƙasa sun fara aiki wasunsu. Saboda haka, koda sun gama aiki a yanzu, ba a ce kada a shigo da hannun jari ba a sake kafa wasu matatun man a ƙasa. Saboda da waɗannan kuɗaɗe da su za a gina ƙasa, da su za a sake tona wasu ma'adanan da ke cikin ƙasa, sannan kuma ƙasa ta ginu a tsayar da ita a tafarki ta gaskiya. A madadin waɗanda suka taya ni a wannan zaure, wato Alhaji Yusha'u Aliyu, ƙwararre a fannin tattalin arziki, da injiniya Awwal Ibrahim Jami'i a ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu na ƙasa, kuma ƙwararre a fannin haƙo ma'adinai, sai kuma Alhaji Yakubu Dimka Fulka, shugaban binciken kuɗaɗe a ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa. Ni Madina Dauda da na yi jagorancin shirin, nake cewa a kasance lafiya kuma a ci gaba da sauraron muryar Amurka.
Jama'a, ƙarshen tattaunawar kenan. A madadin baƙin namu Alhaji Yusuf Yusha'u, injiniya Awal Ibrahim, Alhaji Yakubu Dinka Fulka, da wakiliyarmu Madina Dauda, Ne Salo Garba ke muku fatan alheri. Ku kasance cikin koshin lafiya.
To yanzu kuma lokaci yayi da zamu kada amince waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da kabar kuma ta Baligia ta Rama tarayyar Najeriya. Kamar yadda aka kaddama ta tashin mahajjata a garin Kaduna wanda kuma ya samu halattar sarakuna da shugabannin addini da kuma gwamnonin jihar Kaduna, hakika wannan al'amari mai kyau ne wanda ya dace kuma abin da zamu alfahari da shi ne. Muna kuma addu'ar Allah ya sa mahajjatanmu su je lafiya su dawo lafiya, kuma mahajjatanmu muna roƙon su zama jakadu na gari a ƙasar Saudiya su yi aikin hajji mai kyau kuma su aikata ayyuka waɗanda ba zai zama taka doka a ƙasar Saudiya ba, domin su zama jakadu na Najeriya a ƙasar Saudiya. Allah ya kai su lafiya, dawo da su lafiya. Allah ya sa mu mahajjatanmu je. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace sannan kuma ta Bali ya turamu tare da Najeriya da yawa Amurka shayi.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio America. Mai magana Salihu Ibrahim Kidun wata Sokoto. Abin da zan kira, ina kira ga mutanen Najeriya waɗanda suka fara zuwa ƙasa mai tsarki a yau, ina musu fatar Allah shi kai su lafiya kuma shi mayar da su lafiya. Allah mu da bamu kai ba, Allah shi hore muna abin da mun ka tafi. Na gode. Daga Salihu Ibrahim Tudun wata Sokoto. Na gode gidan Radio America.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Jami'an Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun ci gaba da tattaunawar har zuwa yau Lahadi. Tattaunawar da aka faro a ranar Asabar aka kuma ba da hutun ban shan iska na sa'o'i 10 da sanyin safiyar Lahadi. Sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan akan tattaunawar ba, sannan kuma ba wata kalmar da za ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a ko kuma tsawon lokacin da za ta dauka. Sai dai bayan ci gaba da tattaunawar a jiya Lahadi, an tsinkayi shawagin rundunar sojojin Koriya da jiragen ƙasan teku ta arewaci. Yan kishin ƙasa da shugabancin cibiyar adana tsofaffin ababen tarihi na ƙasar Siriya Mamun Abdulkarim sun ce ƙungiyar ISIS sun tarwatsa tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi a Palmyra, ɗaya daga cikin wuraren masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya. Mamun Abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi gashi yau ta auku. Masu tsatsauran ra'ayi na ISIS sun lalata shingen Balshamin da Nakiya, wanda waje ne da ya shekaru 2000 da kafuwa, har ma kafin Nakiyar da suka yi ta yi barna ta ɓata ginin Roman Columns da ke zagaye da ginin wajen.
To Allah ya kyauta a kuma gaishe ka. Masu sauraro, ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Kafin mai sallama ga gaisuwar tayin muna nan zuwa ga Malam Yusuf Nasiru mai wada da matarsa Maryam ɗan Fulani a saboda ƙaruwar yamace da suka samu. Allah ya raya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.